Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan a gyara zama domin jin yadda duniyar ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar Lahadi wato 9 ga watan Fabrairun shekara ta 2020 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Yau mutanen da cutar mara coronavirus ta kashe a kasar China ya kai 811 ya zuwa daren jiya Asabar, inda ta zarce yawan mutanen da annobar cutar huhu ta SARS ta kashe a shekarar 2002 da 2003 a cewar jami'an China da safiyar yau Lahadi. Mutane 89 ne suka mutu sanadiyar cutar jiya Asabar a cewar hukumar lafiya ta China. Cutar SARS mai rike numfashi an yi imanin ta kashe sama da mutane 774 ta kuma kwantar da mutane kusan 8,100 a China da kuma yankin Hong Kong. Cikin waɗanda suka mutu akwai wani ba Amurka wanda ya rasa ransa a birnin Wuhan na kasar China da ke zama cibiyar da annobar ta ɓarke a cewar jami'an ofishin jakadancin Amurka a Beijing jiya Asabar. A cewar ofishin, mutumin mai shekaru 60 da haihuwa ya rasu ne wato ranar 6 ga watan nan na Fabrairu. Akwai kuma rahotanni da ke nuna da cewa wani ɗan ƙasar Japan shi ma ya rasa ransa a yankin na Wuhan sanadiyar wata zazzafan mara wacce ake kyauta zaton cutar coronavirus ce, ko da yake har yanzu hukumomi ba su tabbatar ba. Jiya Asabar, shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Ghebreyesus ya ce zai aika da wata tawagar masu bincike zuwa China ranar Litinin ko Talata, sai dai bai bayyana sunayen waɗanda zai aika ba. Ya kuma ce hukuma za ta bayyana wa jama'a komai da komai zarar sun kintsa. Wani soja wanda ya ja daga a wani fitaccen rukunin shaguna arewa maso gabashin Thailand ya harbi mutane da yawa a jiya Asabar, ya kashe aƙalla mutum 20 tare da raunin wasu 31 a cewar jami'ai. Yan sanda sun ce shagunan na hannunsu yanzu, kuma ministan lafiya Anutul Chandberku ya ce babu sauran gawarwakin da suka rage a wajen, amma ya ƙara da cewa ba mu san ko akwai sauran ƙarin gawarwaki ko waɗanda suka ji ciwo ba ko a'a. Bai faɗi cewa ko an gano mutumin da ya harbin ba. Anutin ya ce an harbi wani likita da ke ƙoƙarin taimaka wani da ya ji rauni. Yan sanda sun bayyana ɗan bindigar da cewa soja ne da ke cikin fushi saboda taƙaddama kan fili. An gan shi ɗauke da bindiga a hoton bidiyon wurin gidan da talabijin na Tyrath ya nuna. Tyrath ya ce lamarin ya fara ne da misalin ƙarfe 3:30 na yamma. Wani ɗan sanda da aka tuntuɓa ta waya ya ce sojan ya harbe wani soja har lahira da wata mata, ya kuma raunata wasu mutane 3 duk saboda taƙaddama akan fili. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan mutane sun yi zanga-zanga a yawun da babban birnin ƙasar Kamaru suna neman a soke zaben ƙananan hukumomin da na 'yan majalisu da za a yi yau Lahadi. A maimakon hakan, a bullo da shirin sauya gwamnati wanda zai kawo ƙarshen daɗaɗɗen mulkin shugaban ƙasar Paul Biya. Masu zanga-zangar sun ce wannan shi ne kaɗai matakin da zai shimfiɗa tubalin demokuraɗiyya a ƙasar. Wannan ita ce miliyoyin aƙalla mutane 500 maza da mata da matasa waɗanda suka yi shigar baƙaƙen kaya suna waƙoƙi lokacin da suka yi maci akan titunan birnin Yawun da ranar Juma'a. Suna waƙa cewa kamar tana da buƙatar wani shirin sauyin shugabanci da zai kawo ƙarshen shugabancin Paul Biya da ya kwashe shekaru 38 yana yi. Cikin shugabannin masu zanga-zanga akwai Kawala, shugaban jam'iyyar People Party kuma tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa, ta ce mulkin kama karya na Paul Biya ya lalata tsarin zaben ƙasar kuma ba za a iya sauke shi daga mulki ba ta hanyar zaɓe. A daren jiya Asabar wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa motar da yake ciki shake da mabumai a haraba wata cibiyar yan sanda a kudancin Afghanistan. Ya kashi akalla jami'an yan sanda shida. Maharin yayi amfani da wata motar sojoji inda ya kai harin a gundumar Helmand. Jami'an Afghanistan suka shaidawa muryar Amurka. Mai magana da yawun kungiyar Taliban ya ce kungiyar ta dauki alhakin kai harin a shafin Twitter. Yana cewa an ruguza sansanin abokan gaba. Haka kuma yan sanda fiye da dozin ɗaya aka kashe. A halin yanzu kuma an kai wa sojojin Amurka da na Afghanistan hari a yammacin jiya Asabar a gabashin lardin Nangarhar. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito a wata majiya daga sojojin Afghanistan na cewa ba ta tabbas ko kungiyar Taliban ce ko wasu sojoji ne da ke da hannu.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa. Kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa a kai miki dole
ya ta Amerika ga mu shirin biki ko mana dahiro
kasuwa a kai miki dole
farashi kan hauka
jama'a masu sauraro barkamu da warhaka Alfonso Sokodi bai ne ke muku lalemar hadin ga wannan sabon shirin mu na kasuwa a kai miki dole a wannan karo mun yi tattaki ne zuwa wata kasuwar shanu wacce aka fi sani da Transharan Cattle Market da ke garin Okigwe na jihar Imo. Wannan kasuwa ce mai ci a kowane mako musamman a ranakun Alhamis da Juma'a. Yanzu ina tare ne da ɗaya daga cikin shugabannin wannan kasuwar don gano yadda aka fara harka a ita wannan kasuwar. Alhaji Gareka.
Sunan Malam Abdulhamid Ali sarkin matasa na Okigwe da kewayenta. Alhamdulillahi wannan kasuwa ne mai albarka kuma kasuwa alhamdulillahi muna kasuwa. Kasuwar nan yau muna shekara uku da bude ta kuma alhamdulillahi. Kasuwar nan masaya suna zuwa suna siyan dabbobi da farashi da mutunci. Muna neman taimako ga shugabanni ga manyan musarakanmu iyayenmu na arewa su ƙara himma ga wannan kasuwar. Wannan kasuwa ne da tana tsakiyar kudu. Muna neman gefen arewan mu su dinga kawo shanakansu. Masayan kuma gaskiya mun tsara kasuwa ne na yanayin zamani. Alhamdulillahi.
Yanzu bari mu garzaya gwajen masu sauke shanu waɗanda a nan kasuwan aka fi sani da yan soka ne. Tare da ni ɗaya daga cikin shugabannin yan soka ne. Ya sunan malam?
Sunana Aliyu Nas.
To yanzu nawa ne kuke sauke trailer shanu?
Bayan da baya kasancewa muna saukewa 12,000 muna saukewa 7,000 lodi kuma fannin lodi muna loda kowane saniya ɗaya naira 300 ne.
Ko ya kuke da kuɗin rabawa kuke?
Sosai don muna gama aiki za mu zauna a raba a ba mu kowa hakkin shi ladan aikin shi ya kama gaban shi.
Yanzu ya za ka ce kasuwancin kuke gudana ita wannan harkar ku na sauke shanu?
Ba muna zan fara cewa sai dai in yi wa Allah godiya in kara yi wa Allah godiya daga niyyar abokanai harkana gaba ɗaya sai dai mu ce Allah ya wa kasuwa albarka Allah kara bunƙasa kasuwa.
To yanzu mun shigo zauren kasuwanci wato zauren masu sayar da shanu kuma ina tare ne da ɗaya daga cikin masu sayar da shanu.
Malam Gwani Mere mataimakin sarkin Zango.
Yanzu wace waina kuke tauya?
Alhamdulillah muna cikin kasuwa da yanzu dai gashi nan ana tayawa gashi kana gani wasu ana dan sa musu penti wato wanda kake ga ana dan sa penti jajayen nan shine alamun an siya kenan bujeji sun zo sun siya wasu kuma wanda ba sa penti ba muke tare da su a gaban mu ana nan ana tattaya su dai muna nan muga buga kasuwa
ya kuke sayar da shanun kamar turka nawa ne
yanzu turka guda daya zamu iya sayar da shi kamar 300 yanzu kan da kake gani a gaban nan an taya shi 300 to amma ba mu fita ba
amma me ya saukin nashi
to abin da kasuwa yayi dai muka samu kari ko 10,000 zamu iya sayarwa yanzu dai abin da ake taya shi 300 ake taya shi wannan
kuma ba ku sayar da ba
ba mu sayar da ba mu fita ba
to shi wannan bokolofa
bokolo 300 da shi ake taya shi
shi ma ba sayar ba
ba sayar ba amma wayannan da kake gani masu penti nan mun sayar da shi 300 guda biyar nan da kake gani
kuna sayar da su daya ne ko da rukuni kuke sayar da su
akwai wayannan muke sayar da su bangoro amma ana sayar da su group haka kamar 10 ko 12 yanzu kamar wayannan guda 11 nan ana taya su 195 albarka ba sayar ba
to idan ba sayar ba ya za ku
kasuwa abin nan ya kama ragewa ma zai iya za iya ma farashin ba ya ragu akan abin da aka taya din kuma dole mu sayar saboda bayan da zamu yi
to ko ya mahauta suke ganin yanayin kasuwanci a ita wannan kasuwar yanzu ina tare ne da Alhaji Muhammad Umar sarkin fawan Okigwe
to abubuwa ne da fawa take gudana a nan Okigwe sai mu ce mun gode Allah domin irin abubuwan da muke gani a da ba shi muke gani yanzu ba saboda ainihin tsadar kaya kamar ina wa'anda suke kawo mana shanun kwastomin mu wanda suke kukan maganar hanya ta addabe su da banu-bani akwai na gwamnati akwai kuma na illegal kawai wanda suke tsare hanya kawai ba wa sanin gwamnati ake karɓar irin wannan kuɗaɗe to shi ne duka abubuwan yake hawa-hawa shanu da mukan same su 150 170 to yanzu shanun da muke sai da yanzu shi ne muke sai su 250 a dalilin irin wannan tare-taren hanya da ake to mu dai ba muna kawo shanun ba amma Allah hakika su masu shanun suna yi mana korafin haka ko da mun zo mun taya su ga korafin cewa ga abubuwan da yake sa wannan shanun suke tsada to alhamdulillah mu ma muna iya kokarin mu muna fadakar da masu saye a gurin mu kamar irin masu saye sa a tebur da kuma irin masu saye su zo su balangu da masu saye su zo su kiliki da masu saye su zo su dambun nama duka muna fadakar da su akan irin abubuwan da mun suma muna shan korifi a gurin su amma muna gaya musu alal hakika ba daga mu bane fa ga halin da ake ciki ko da haka mu dai muna kira da gwamnati don Allah don Annabi ta dube mu da idan rahama kuma mu da wani sakamakon daga Allah ta ita muna roƙon da Allah gwamnati ta sa ido akan irin wannan abubuwan da zona gari banza suke yi suke haddasa irin wannan abubuwan domin abin yana kawo cikas kwarai da gaske wajen kasuwanci ina dakushe kai burin kasuwanci fiye da na ba a tsammani mu za mu samu problem da masu saye wajen mu kuma kan sometimes muna samun problem da manomu muke sai a gurin su za ka ga mutun ya zo ya sai kayan bai san hawa ba bai san sauka ba a biya zo ya dirmi a kare sa yadda samun irin wannan matsalan to don Allah gwamnati ba wani abu za ta yi ba irin ta irin sa ido akan irin wannan abun domin in ta sa ido akan irin wannan abun ta dakushe irin wannan masu kawo wannan damuwa a hanyoyin da sauransu to muna ganin insha Allah abun zai yi kasa-kasa kowa ya ji daɗin sana'ar kamar yadda aka sani da
yanzu bisa halin da ake ciki kamar yadda ka bayyana ya adadin shanun da ake yanka a can kwata yake yau
eh to Allah hakika kaga da kamar da muna yanka shanu kamar 20, 22, 25 ko ba haka bane har ma 30 to amma yanzu ta kai cewa saboda tsadan abubuwa da sauransu gaskiya ba ma yanka irin wannan adadin mukan yanka 12, 13, 14 mun yi nisa mu yanka 15 kamar irin babbar kasuwa ranar asabar kenan domin ita muke takama da ita a nan is
Sunana Deborah, ai kasuwan abu yana tafi da hankali-hankali amma sai dai za a kara mana kasan irin shanun da muna yanka yanzu ba irin abun da ana kawo mana ya kamata a ɗan kara hannu a kawo mana kuma ma duk abun da muna yi kasan aiki aiki nan ba aiki ba karni aiki ba da sai a hankali ana yi sa amma sai dai a ɗaga mana hannu duk shanun da aka kawo yi sun abun da daga matsala za a ɗan kara hannu a kawo gaban shanu ya fi kawo a kasuwan mu
to fa kasuwar tana tattare ne da masu dakon shanu wato birebobi masu daukar shanu daga garin Okigwe zuwa kuma garuruwa daban-daban
Sunana Sale Audu.
Ya ita harkar saboda na ga ta sha bambar da sauran abubuwan da ake gudanarwa.
Wannan harka namu kan babu na ramu ce sai dai mu ce mun gode wa Allah. Saboda kasuwar nan tana bukata muna daukan wayannan kayayyakin muna shiga da su kauyuka shanayen nan ko da yaushe. Sai dai farashin ne wani lokaci zaka samu ya karu wani lokaci kuma ya ragu bayan da muka iya.
Wato farashi na lodi kenan. Yanzu kamar nawa ne kuke daukan shanu daga garin Okigwe zuwa kamar Umaya?
Eh kamar daga nan garin Okigwe zuwa Umaya muna dauka 7,000-8,000.
Daga nan zuwa Owerri fa?
Daga nan zuwa Owerri muna ana biyan mu wani lokaci ma ana ba mu 11,000 zuwa Owerri.
A haka ma ana samun fita?
Eh to ya rami muna dan samu dai dan fita muna maleji muna zuwa.
Gole daruwa.
Abinda ya sa waka kenan daga kasuwar Transharan Cattle Market dake garin Okigwe na jihar Imo. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu sai wani mako cikin ikon Allah. Sunana Alfonso Sokorigwe, wa salam.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki dole. Kasuwa
akai miki dole.
Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu.
Kasuwa akai miki dole.
Murya ta Amerika ga mu shirin biki ko mana dai.
Kasuwa akai miki dole.
Farashi kan hau kan sauka. Kasuwa akai miki dole.
Jama'a kada a sha'afa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Jama'a sunana Pastor Yohana Waiji Guru. Ina aikin Ecclesia a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship a nan cikin garin Kaduna. Da shi amuna kan cewa zaman lafiya ya shi komai domin Yesu Almasihu a cikin littafin Matta sura 5 aya 9 yana ce mana ku masu albarka ne masu sadar zumunci. Wannan babban kira ne kuma umurni ne daga gurin Yesu Almasihu zuwa ga kowane Kirista wanda ya yi imani da cewa Allah guda kuma mabiyansa ne wanda ya yi imani to dole ne ya zama mai sadar zumunci ko kuwa wanda ke zaman lafiya. Yanayin da muka samu kanmu a Najeriya yau abu ne da ke zuwa kowato a kuriya. Saboda haka ina kira ga 'yan Najeriya, kai musulmi ne ko kai Kirista ne, wani addini kake bi? Ku san cewa ba mu da wata ƙasa sai Najeriya, kuma muna da imani da littattafan sokakku da an saukar mana. In ko Allah ya saukar kama da yadda muke kira cewa Allah ya saukar littattafinmu da addininmu, to shi ya kamata za mu sa limu ne masu wanda da zaman lafiya akwai. Yanda haka kowane Kirista sun cewa zaman lafiya na tafiya da ƙaunar juna. Zaman lafiya na tafiya da yafiya juna, a fahimci juna, a inganta zamantakewa, a inganta mu'amala, a kuma mu'amala da juna yadda za a ga mutuncin juna, ba da cin amana juna, ba da sirri, ba da ƙarya, ba da cin mutunci. In mun haka babu irin Najeriya ba ta zauna lafiya. Don da haka ina kira ga kai Kirista ko kai musulmi ko su ma wanda addinin Najeriya, mu haɗa ƙarfi da ƙarfi don a samu zaman lafiya don cin gaban ƙasarmu, domin halin da muka samu kanmu ba abu mai kyau ne. Kashe-kashe ko ina su dubi ko ina, wannan ba kun san addinin mu bane. Don da haka kuwa shi kashe titin sai kuma ga Allah Ubangiji da yawa, Allah bauta cikin gaske da ruhu shi ne imani, Allah mai imanin mu. Na gode.
Madalla, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraronmu. Ni ce Aishatu Sule daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Zan gabatar muku da wannan shiri.
Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
A cikin shirin namu na wannan makon, za mu kawo muku wani ci gaba da aka samu a fannin kiwon lafiya a ƙasar mu Najeriya. kuma abin alfahari da ya dau hankalin jama'a inda a ƙarshen shekarar da ta gabata wato shekara ta 2019 likitoci sama da 78 suka gudanar da tiyatar raba ƴan biyu da aka haife su a makale da juna daga kirji da kuma cikin su wanda ake kira conjoined twins a turanci an gudanar da wannan tiyata ne a babban asibitin gwamnatin tarayya dake Abuja a Najeriya wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar ta jiyo mana daga wajen likitocin da suka gudanar da wannan tiyata wanda ya raba ƴan biyun Goodness da Mercy da junan su
sunana Dr. Maria Muktariola kuma ni babban likita ce a bangaren jarirai a babban asibiti na birnin tarayya Abuja
farko da aka kawo su kika duba su wani irin makulawa kika ga suke bukata
watan da aka kawo wayannan jarirai gaskiya jarirai ne da suna da girman su kaman kowanne ya kamata a ce kaman dan wata 9 amma kuma cikin hukuncin Ubangiji suna manne a kirjin su da kuma cikin su kuma watan cibiyar su ma tazo kaman da dan ciwo haka hanjin su kadan ya fita waje saboda kafin ma aka kawo mana su sai aka musu wani dan kankanin aiki haka a hanjin su saboda haka suna ma da ciwo a cikin su sannan numfashin su yana sama haka dai suna bukatar taimako sai da aka saka su akan oxygen aka samu numfashin dan yi kasa wannan ciwo da suka zo da shi kuma aka dinga kulawa da shi tukuna har aka samu ya warke sannan kuma aka samu ake ba su abinci ake samu aka ba su ruwa tukuna drip saboda daga farko ba mu san ma cewa ko hanjin su daban-daban bane ko kuma guda daya ne ko kuma kowanne zai iya bayan gida sai a hankali aka yi bincike duk aka gane cewa mutane ne guda biyu
kin taba ganin irin wannan
a gaskiya a asibitin na a cikin shekaru kaman 10-14 haka mun ga irin su guda 10 wayannan su ne na 10-11
menene ya bambanta nasun da na sauran yaran da kuka saba gani
wato wayannan din su ma sun zo da irin tasin matsalar amma kuma alhamdulillah matsala ce da za ta iya warwarewa kaman takan wayannan din da aka warware su kowannen su a ci yana da zuciyar shi amma kuma abin da yake akwai kaman mayafi haka da yake rufa zuciya to maimakon kowa ya zo da nashi sai suka zo da guda daya saboda haka sai da aka zo aka raba musu shi inda kuma aka yanka din sai da aka yi wasu ɗan dabaru dai namu na likitoci aka samu aka gyara gurin sannan kuma sun zo ma hantar su guda daya ce so ita ma sai da aka zo aka raba musu ita kowa aka bashi rabi da rabi to tunda an raba hanta dole akwai haƙarƙari ma wasu haƙarƙarin sun zo amanni su ma sai da aka raba su to amma dai alhamdulillah tunda komai ya tafi daidai yara har sun samu lafiya watan sanda suka zo gaskiya watan ko yanda za a samu su pampers ma aiki ne saboda kin san yanda in kana da jariri guda daya ma ka juya nan ka juya can kafin ka makala pampers nan kafin kai sarki to balle wayanda suke manne to suna jarirai ma abin ya fi sauki but suna girma abin ma yana ƙara wahala ko yanda za a kwantar da su daya zai nuna alamun ya gaji da kwanciya hannun dama yana so ya juya hannun hagu daya kuma bai shirya ba wani yana so ya kwanta a gaba wani yana so ya kwanta a baya sannan irin abincin ma da za a ba su shi ma ya zama kalubale saboda da farko ba mu ma san in ba mutum daya duk hanji daya zai shiga ba ko kuma kowa da hanjin shi saka dole sai da aka zabe abinci kala-kala aka ba su sannan wurin bincike ma a ga menene really yake ya jikin su yake ta ciki shi ma an yi tasa-tasai kala-kala so duka dai sai da aka yi ɗan dabaru dai in an yi wa wannan yau sai an bari kaman kwana 2-3 an tabbatar kuma ya fita daga jikin shi sannan sai ai wa ɗayan dan kada azzaci duk mutum ɗaya ake ta yi wa ko mu yanda zamu dinga gane su ma kowanne su da aka samu ɗan ɗan alama aka yi musu haka a jikin su yadda zamu gane cewa wannan ce baby mercy wannan ce kuma baby goodness amma alhamdulillah kwanci a hankali har muka gane su muka saba da su ni dai watan award ɗina na sun yi wata tara, kuma gaskiya nurses din mu sun yi kokari, an yi hidima da su, duka likitoci an yi hidima da su. Kuma watan babban abin sha'awan ma shine watan mutane ne marasa hali, saboda haka da muka aka kawo su sai muka je muka ga shugaban asibitin mu, muka ce mishi to fa ga halin da ake ciki. Sai ya zo ya gansu ya ce mana babu damuwa, duk insha Allah duk abin da suke bukata kada mu ji dar, mu ce ci gaba a yi musu, a taimaka musu duk yanda za a yi, za a san yanda za a yi. So tunda ya ba mu wannan koriyar fitilar, sai kuma muka gayyato sauran likitoci wanda za a haɗu a aiki tare. Muka gayyato masu fiɗa, surgeons kenan, da masu duba zuciya, da masu gyaran fata, da masu masu sa jarirai su bacci, watan anesthetist, duk dai wani likita ko nurse ko physiotherapist, duk watan aiki ne da murin 78 ne muka yi wannan aikin.
Dr. Emmanuel Ume shi ya zagoranci likitoci 78 din da suka yi wannan tiyata.
They were born by cesarean section at the Federal Medical Center in Kefi before they were referred to us on the next day after they were born.
Yayi bayani cewa daga cikin su akwai manyan likitoci da masu taimaka musu, kuma an haifi MB ne ta hanyar tiyata a asibitin tarayya na Kefi, daga baya aka kawo musu.
San gaja likitoci masu kulawa da lafiyar mu, masu kulawa da rayuwar mu, mai sama Allah ya taimake su. Kai to agaje likita bokan turai amai da niyya sosai.
Dr. Lawa Musa Tahir na asibitin Nizamiye da ke Abuja ya bayyana mana kalubalen da ke tattare da irin wannan tiyata.
Aikin raba gwamma mun tagwaye, wato conjoined twins a Turanci, aiki ne da yake da kalubalen gaske. Na ɗaya dai za a duba ta ina ne su tagwayen nan suka haɗu. Akwai wanda suke haɗuwa ta ka, idan ya kasance takan nan sun haɗu amma kwakwalwarsu ba ta haɗu ba, hanyoyin jini da ke kai wa kwakwalwa bai haɗu ba, to wannan yana da sauƙin sha'ani. Idan ba a manta ba, ko su Iraniyawa 'yan mata wanda sun girmama da aka yi ƙoƙarin rabawa, wanda ya sanadiyar rasuwarsu saboda sun haɗu, hanyoyin jininsu ya haɗu kuma ta zubar da jini ne bayan an yi aikin nan suka rasu. Akwai waɗanda suke haɗuwa a ƙirji, to idan ya kasance an haɗu a ƙirji kuma misali suna amfani da zuciya ƙwaya ɗaya ne, to raba su kinga haka shi ma zai zama da matuƙar matsala. Amma da za a ce kowane zuciya shi daban, kuma ba a samu wani matsala ba sai dan haduwar kashi da tsoka da sauransu, da shi ma zai zo da sauki. Sannan idan aka zo wanda suka hadu a ciki, idan ya kasance ba su tarayya wurin amfani da wani sashi, muhimmin sashi guda ɗaya ba, misali a ce suna da hanta guda ɗaya, to shi ma wannan zai zo da kalubalen gaske. Amma inda zai kasance kowa yana da bangaren sashen jikin shi lafiya lau babu matsala, to sai tsaka da kashi da fata, to shi ma zai zama raba sun yazo da sauki. Akwai waɗanda kwata-kwata ma ba za su rabu ba saboda yanayin yadda suka haɗu din, zai iya zama misali kai da hannaye daban-daban amma kuma kafafu kwaya biyu ne, sai a rasa wacece ma ta wane ne, kuma sai ya kasance suna amfani da misali a ce zuciya ɗaya da hanta ɗaya, to irin waɗannan zai kasance ba ma za a iya raba su ba. To banda kalubalen da ya shafi su kansu gwamamin tagwayen, akwai kalubale na kayan aiki. Aiki ne mai bukatar natsuwa da isassun kayan aiki da kuma ma'aikata. Idan ba a manta ba, Iraniyawa nan da aka yi aikin su ya dauki kusan awa 30, saboda haka sai kai tunanin likitoci da sauran ma'aikata abinda aka yi amfani da su, ana tunanin kusan mutum nawa fiye da 60 wanda za su yi aikin nan, saboda aiki ne mai matukar daukar lokaci. Akwai kuma matsalar tsada, aiki ne da zai ci kuɗi matukar gaske, saboda na ɗaya yawan ma'aikatan da suke da kayan aikin da za a yi din da abubuwan da ke tattare da su, saboda aka raba tagwaye wani abu ne wanda yake da kalubalen gaske.
To anan za mu tsaya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. Za mu kawo muku cikakken amsa akan tambayar da kuka yi mana game da zazzabin lasa. Godiya ga Hawa Umar da dukkan waɗanda suka dafa wannan shiri izo gare ku, musamman Julie Lazarus Gresham. Ni ce Aisha Tisle, ku kasance cikin koshin lafiya.
Amin, 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 amin,
amin summa amin ya Allah.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Africa kuke sauraro daga Yamai a